sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 1 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Hanifa, wani hatsari da ya auku yau din nan Juma'a a wani wurin hatsar ma'adinai dake yankin tsakiyar Sabia ya yi sanadin mutuwar mutane 8 tare da raunata wasu 20. A jawabinsa na daren jiya Alhamis, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya sauke wasu janar-janar din soji biyu daga mukamansu. Sannan wasu jirage biyu na sojojin saman kasar Koriya ta Kudu sun yi karo a sararin sama yau din nan Juma'a a yayin wani atisaye inda uku daga cikin matuƙa jiragen suka mutu ɗaya kuma ya bace.
Kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa a Najeriya ana ci gaba da jimami dangane da harin da 'yan bindiga suka kai wa jirgin ƙasa dauke da ɗaruruwan fasinjoji a tsakanin Abuja zuwa Kaduna, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane akalla 8, waɗansu a ciki suka jikkata yayin da wasu kuma 'yan bindigar suka yi garkuwa da su.
Wannan abubuwan duk wani masanin tsaro wanda yake bibiyar harkokin tsaro, wanda ya san harkar tafi da harkokin tsaro a Najeriya, wannan abun ba zai bashi mamaki ba.
Za kuma mu ji cewa a yayin da al'ummar musulmi a fadin duniya ke shirya wa watan Ramadan, farashin kayan abinci ya yi tashin gauran zabi a kasuwannin yamai a jamhuriyar Niger. A jamhuriyar Niger din kuma aika-aikar da 'yan bindiga akan hanyar Burkina Faso zuwa jamhuriyar Niger ke yi ta fara jefa matafiya cikin halin zulumi, ganin yadda a wannan lamari ke kara tsananta a tsakanin waɗannan ƙasashe biyu makwabtan juna. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafe da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan auna lafiya ga labaran. Wani hatsari da ya auku yau din nan Juma'a a wani wurin hakar ma'adinai dake yankin tsakiyar Sabia ya yi sanadin mutuwar mutane 8 tare da raunata wasu 20, a cewar gidan talabijin din kasar ta Sabia RTS a takaice. Hatsarin ya auku ne a wurin hakar gawayin kwal na garin Soko da misalin karfe 5 na safe a gogon yankin. RTS ta ce wani sashin ramin hakar kwal din ne rufta kan mutanen ciki. Shugaban asibitin Alexinak da ke kusa da wurin, Roger Job Zinozovic, ya ce an garzaya da mutane 18 asibiti akasari da raunuka marasa tsanani. RTS ta ce akwai masu hakar kwal 49 cikin ramin lokacin da hatsarin ya auku, ba a dai ba da ƙarin bayani ba nan da nan. A jawabinsa na daren jiya Alhamis, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya sauke wasu janar-janar din soji biyu daga mukamansu. Shugaba Volodymyr Zelensky ya kira janar-janar din matsorata, ɗaya daga cikinsu shine shugaban sashen tsaron cikin gida a babbar cibiyar harkokin bayanan sirri na ƙasar, a yayin da ɗayan kuma ya kasance shugaban sashen bayanan sirri na yankin Kherson. Shugaban na Ukraine ya ce shi bai da lokacin ɗaukar mataki kan waɗanda ya kira maciya amanar ƙasa, to amma sannan a hankali za a ladabtar da dukkaninsu. Jami'an Ukraine sun ce sojojin Rasha sun kwace ton 14 na kayan agaji waɗanda aka yi jigilarsu cikin motocin bus 12 jiya Alhamis a kudancin Ukraine. Kayan agajin sun haɗa da abinci da kuma magunguna. Yau Juma'a ana jira a birnin Mariupol na kudancin Ukraine a ga ko shin Rasha za ta mutunta alkawarin samar da wata 'yar maraba ta jin kai wadda za a yi amfani da ita wajen shigar da kayan agaji cikin birnin da kuma wajen kwasar jama'a daga cikin birnin. Har yanzu muna sa rai muna harmar dosar Mariupol, to amma har yanzu ba a tabbatar hakan na iya yiwuwa ba. A cewar Ewan Watson, wani mai magana da yawun kungiyar Red Cross ta ƙasa da ƙasa a yau din nan Juma'a, jiya Alhamis dai sojojin Rasha sun tsaida tawagogin kayan agaji da kuma motocin bus masu kwasar jama'a. Babban jami'in diplomasiya na ƙasar Turkiya Mevlut Cavusoglu ya faɗi a wata hira da aka yi da shi ta gidan talabijin jiya Alhamis cewa ƙasar Turkiya na ƙoƙarin sake kawo sassan biyu kan teburin tattaunawa.
An jima kanan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. ‘Yan Najeriya na ci gaba da jimami dangane da harin da ‘yan bindiga suka kaiwa jirgin ƙasa ɗauke da ɗaruruwan fasinjoji a tsakanin Abuja zuwa Kaduna, lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane takwas waɗansu suka jikkata yayin da wasu kuma ‘yan bindigar suka yi garkuwa da su. To sai dai ƙwararru da ke nazari akan al’amuran tsaro a Najeriya na cewa hukumomin ƙasar ne ba sa aiki da shawarwarin masana kamar yadda ya kamata. Mahmud Kwari ya zanta da Detective Awwal Bala kan batun.
Wannan abubuwan duk wani masanin tsaro wanda yake bibiyar harkokin tsaro wanda ya san harkar tafi da harkokin tsaro a Najeriya, wannan abun ba zai bashi mamaki ba. Dama akwai hasashen hakan za ta fara tantini, kuma mun sha fadawa gwamnatin tarayya, mun sha fadawa gwamnatin jihohi har da gwamnatin local government cewa dole ne a Najeriya harkar tsaro sai an dauki matakin proactive measures, wato matakan gaggawa kafin matsalar ta zo ai makan da karki ai maganin ta. To amma Najeriya reactive measures ake, sai matsalar ta faru sannan a ce za a dauki mataki. Ita a harkar tsaro duk lokacin da sai matsala ta faru, to ba security kake ba, wani abu kake na daban. Na biyu, mun riga mun fadi solution tintini, mun dade muna cewa Najeriya ba za ta samu tsaro ba, lallai sai an aiwatar da abubuwan nan guda biyu. Don aka aiwatar da abubuwan nan guda biyu, za a samu saukin tsaro 70% a cikin harkokin tsaro da ake da shi. Wato na farko muka ce ai forest marshal, jami'an tsaro masu kula da dazuzzuka wanda ba su da aiki sai a dazuzzuka. Wannan lamarin da ya faru na jirgin kasar nan, idan akwai forest marshal ba wannan labarin, ba za ma ka ji wannan ba, wannan abun ba zai taba faruwa ba. Sannan na biyu muka ce ai center for intelligence research, wannan center idan akwai ta, abubuwan da za su faru wata uku za a yi bincike, za a gano menene zai faru, kuma za a faɗi ya za a yi maganin abu. Wayannan abubuwan guda biyu su Najeriya take bukata.
Kun dade kuna magana forest marshal din nan, kuma kamar watakila gwamnati bata kai ga daukar mataki ba. Yanzu ga abin da yake faruwa, menene a wannan gaba ya kamata kuma hukunta
su? Muna roƙon su ne da cewa su taimaki Najeriya, su taimaki mutanen Najeriya, su taimaki talakawan Najeriya, amma da masu kuɗin, cewa a daure a kalli shawarwarin nan. Wato idan ba a dauki matakin proactive measures, to gaskiyar magana cewa wata rana ma jirgin saman ma ba zai shigo ba.
Kamar ya?
Wata rana har airport din ma za a zo a dauki mutane, amma hana shiga jirgin saman ma kwata-kwata. Da suna da bomb din da su dasa ne su tara jirgin kasa, akwai wanda yi wannan tunanin? Da ana tunanin ma suna iya tara mota ne, suke iya tara mota da kabayan suka fara tara jirgin kasa.
Abin da yake daurewa 'yan Najeriya kai shine ya za a yi wannan abu bayan sallar isha'i da almuru misali, kuma da safe a je a tara hanya.
To ai abin da yake faruwa, ba a da cikakken tsaro a dazuzzuka, ba a da control da dajin, ai a daji suke zaune, ta daji suke fitowa, an san kawo mutane dajin suke shiga da su. To dan me gwamnati ba za ta wace dajin ta zama ita take da iko da dajin ta ba? In baka da iko da dajin ka, to gaya min abin da zaka iya yi a ciki. Ai duk kasashen da suka ci gaba wanda suke tsaro ya inganta a can wajen, dajin su suka samu iko da dajin su, shi yasa suke yanda suke so a harkar tsaro, shi yasa tsaron su ya inganta. Da zarar baka da iko da dazuzzukan ka, to baka da iko da kauyen ka, wanda bai da iko da kauye kuma bai da iko da birni, to kaga kenan matsala ta faru.
Detective Awwal Bala kenan mai sharhi kan lamarin tsaro. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Ibrahim da ci gaban labaran.
To Hanifa, wasu jirage biyu na sojojin saman kasar Koriya ta Kudu sun ci karo a sararin sama a yau din nan Juma'a a yayin wani atisaye, inda uku daga cikin matuƙa jiragen suka mutu, shi kuma na hudu har yanzu ba a ma san inda yake ba, a cewar hukumomi. ‘Yan kwana-kwana sama da 30 da masu ayyukan ceto sun fara binciken inda jirgin ya faɗo, a cewar kafar labarai ta Yonhap, wadda ta samo bayanai daga jami'an kwana-kwanan. Hatsarin ya faru ne da nisan kilomita 6 kudu da ƙaramin filin jirgin sama na KT-1 da ke birnin Sachon na kudu maso gabashin ƙasar, da misalin ƙarfe 1:30 na yamma agogon yankin, a cewar rundunar sojin saman. Duk da kokarin ceto rayukansu da suka yi, matuƙa jiragen uku sun mutu, sannan ɗaya kuma ya ɓace, a cewar rundunar sojin a wata takardar bayani ta ƙara da cewa ta kafa kwamitin binciken gano musabbabin hatsarin da kuma ɓarnar da ya haddasa. Sakatare Janar na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira ga kasar Mali da ƙawayenta da su sauke nauyin da ya rataya a wuyarsu a matakin ƙasa da ƙasa, yayin da ake daɗa nuna damuwa kan cin zarafin bul'adama da sojojin ƙasar ke yi a yaƙin da suke yi da masu da'awar jihadi. Yayin da ya amsa cewa masu tsauraran ra'ayin sun yawaita hare-haren da suke kaiwa, Antonio Guterres ya kuma gaya ma kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya cewa yaƙi da ta'addanci da Mali ke yi ɗin kuma na haifar da mummunan sakamako ga farar hula, a wani keɓaɓɓen rahoto da kafar labarai ta AFP ta samu jiya Alhamis. Ina mai jaddada muhimmancin nauyin da ya rataya a wuyar ƙasar na amfani da duk ikonta wajen ganin ana aikata daidai da kuma tabbatar da cewa matakan soji da take ɗaukawa, ciki har ma da waɗanda ƙawayenta ke ɗaukawa, sun kasance kan ƙa'idar ƙasa da ƙasa, a cewar shugaban na Majalisar Dinkin Duniya. A ƙarshe jiya Alhamis, shugaban Tunisia Kais Saied ya ce ba zai gudanar da zaɓe cikin watanni uku bayan rusa Majalisar Dokokin ƙasar a wannan satin ba, wanda wannan mataki ne na farko na salon mulkin kama karya bayan da ya tura akasarin madafun dimokuraɗiyya can gefe. Jam'iyyu daga ɓangarorin dimokuraɗiyyar ƙasar ta Tunisia da kuma ƙungiyar ƙwadago mai ɗimbin tasiri a ƙasar sun yi nuni da kundin tsarin mulkin ƙasar wajen buƙatar shugaban ƙasar ya gaggauta gudanar da zaɓe bayan da ya ce zai rusa Majalisar Dokokin ƙasar ranar Laraba. Ban san inda suka samu irin wannan fasarar ba, a cewar Said a bidiyon ganawarsa da Firaminista Najla Budan da aka sa da dare a shafin Facebook na shugaban ƙasar. Jiya Alhamis, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce Amurka ta yi matuƙar damuwa da rusa Majalisar Dokoki da Said ya yi.
A gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu inda zai kai mu jamhuriyar Niger. A yayin da al'ummar musulmi a fadin duniya ke shirin watan azumi Ramadana, farashin kayan abinci yayi tashin gauran zabi a kasuwannin yammai a jamhuriyar Niger. Sai dai 'yan kasuwa sun ce tsadar kayan abincin ba abu ne da Niger kadai ke fama da shi ba, domin sauran kasashen duniya ma na fama da hauhawar farashin kayayyaki. Yusuf Abdullahi ya aiko mana da wannan rahoto daga Niamey.
A duk lokaci irin wannan na azumin Ramadan, musulmi kan gudanar da shirye-shirye na musamman domin ganin azumin ya zo musu a cikin sauki da kwanciyar hankali. Muhimmi daga cikin abubuwan da suke tanada shine kayan abinci. A bana, farashin kayayyakin musulmi da dama ne tashin gobran zabi a kasuwannin birnin Yamai daban-daban. Al'amarin da wasu ke cewa ya jefa al'umma cikin wani hali na kakanike yi, musamman ma masu karamin karfi.
Ina abubuwan da ake amfani da su cikin watan azumi duka sai tashin gobran zabi. Dauka daga hatsi ana amfani da shi kullum cikin watan azumi. Sannan ga sukari ana amfani da shi cikin watan azumi. Sannan ga abin da ya shahin mai da sauransu ana amfani da su cikin watan azumi. Ga kuma shinkafa. Babu abin da za ka je ka saya yadda ka saba sayan shi. Watan azumi ya zo ya linka linkin balinki. Mu dai mun zuwa ma gwamnati idanu. Sannan mun zuwa ma 'yan kasuwanmu idanu.
'Yan kasuwar birnin Yamai sun ce tsadar rayuwar da ake fama da ita a wannan lokaci abu ne wanda za a iya dangantawa da matsalar tsaro da annobar coronavirus da wasu manufofi na gwamnati.
Kaga yau sanin kowa ne cewa wannan matsala ta tsaro don ta shafi aikace-aikace da muke yi, misali na bisa gonaki da bisa garka. Kaga wannan dole zai saka abinci ya zama yayi karamci, ko kuma abubuwan masarufi ya sa sun yi karamci. Shi kuma duk abin da ya karamci to zai zama ta kudin shi ya hawa. Na biyu akwai wanga al'amari na COVID. Sa'annan kuma kaga nan ga wannan reform da anka zo anka yi ta misali bisa ga harkan tattaro TVA ta wannan mashinkin wadda ake ce factory certificate. Kuma sa'annan ga wannan matsala ta Ukraine, kaga yau kamar yadda kuke cewa duniya ta koma ta hin hannu, duniya ta koma gari daya. Kadiba dai kaga inda Russia take, amma kadiba abun yau ya shahe mu.
Sikir to azumi bai zo ba, ka gani an kai har jika 30 da dala 100 maimo kwanakin nan wallahi ya yi kyada. Bido an kai jika 30 ba dala 100 nan tun da ka auna da ba jika da 40 ne kaya bai sauka. Shinkawa an kara amma bai kai wannan ba. Zamhali yau mutum suna samun jika 10 da 30.
To sai da bangaren kayayyakin lambu waɗanda ake samun ƙaruwar amfani da su a lokacin Ramadan, ana iya cewa al'amarin ya zo da ɗan sauƙi idan aka kwatanta da barawar haka a cewar masu gudanar da wannan sana'ar.
Gaskiya ga yanzu dai ga ɗan hali na ɗan yin kayayyaki, ba mu ga dai wani abu ba wanda aka tsada ga halin dai yanzu, ko ba ga halin dai yau dai babu wani ɗan yin kaya wanda aka tsada. Tun da zaka kama tun daga timati, tonka, albasa, kwambitar, duka ba ba su abu ne masu tsada ba. Tun da bara a haka kilon kwambitar yana wajen dala 100, amma yanzu na kasuwa kilo guda guda ma dala 60 ake sayar da shi. Kina gaganin ma an samu wata ruwa ko ba su siya ba.
Domin rage wa al'umma radadin tsadar rayuwa cikin watan na Ramadan, gwamnatin Nijar ta ɗauki wani mataki na rage kuɗin haraji ga wasu kayayyaki da aka fi amfani da su a cikin watan, musamman masu ga da garin fulawa da man dafuwa da dai sauransu. Yusuf Abdullahi, taskar VOA daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
Akan batun tsaro kuma, aika-aikar da 'yan bindiga akan hanyar Burkina Faso zuwa jamhuriyar Nijar ke yi ta fara jefa matafiya a cikin halin zulumi. Ganin yadda wannan al'amari ke ƙara tsananta a tsakanin waɗannan ƙasashe biyu makwabtan juna, wakilin muryar Amurka a Yamai, Sule Mumini Barma, ya yi hira da wani ɗan jarida Abdulrazak Ibrahim da ya yi bi hanyar Wagadugu zuwa birnin Yamai, kuma ya ce lokaci ya yi da jami'an tsaro za su raka motoci daga wannan ƙasa zuwa wancan don kare matafiya daga irin waɗannan hare-haren.
Bura ta farko da muka shiga ta Burkina Faso, bayan an ƙare binciken da aka kawo mu shiga makwabtar takardunmu, sai an kace muna mu dan dakata kaɗan. 'Yan bindiga sun yi to, amma idan Allah ya sa sun wuce sai mu tai. To wani da Abu Sababur shi ya kama labarin. To ina mamaki ya za a ce a kilomita 5 da inda muke a ce 'yan bindiga sun yi to. Sai na muna da wani ce su ba wasu izinin su kai wani hari, su yaka su nan ne su ana da buda. To kaga irin wannan inda Allah bai sa wannan mai mutuwa zuwa damuna ba. To sai a ce kenan da mu hada kaga zo mu kenan.
Daga lokacin da ka tafi Wagadugu kuma ka dawo nan birnin Yamai, kamar ka ji labarin wani hali da aka yi a tsawon wannan lokaci?
Yadda mun kai shiga a dawo muna motar ta medo mu, ita 'yan bindiga sun kawartar ya, sannan sun ka tare gudan na wurin sun ka kone da sun kashe mutane da a cikin ta. Bayan wannan kuma yayin da zan dawowa, an ka ci wannan mu tsaya wata motar na kiya ta taka ta tashi ita. Allah ya sa motar bangaren dawowa ne ba bangaren tafiya ba, ta taka na kiyar, sannan an ka tsira ba sai ka kwashe wajen awa gura da wani abu, sannan suna binciken na kiyar da wadda ba tashi ba, an ka yada ta da wata tattar da motar, an ka kwashe gawar da motar ta yi da motar ta lokashe, an ka mai ta an kira saman titi an ka mai ta gehe.
Irin abubuwan da ke wakana a wannan yanki na tsakanin Niger da Burkina Faso, a taka fahimta menene ke faruwa? Ta'addanci ne ko kuwa a aika-aikace irin ta 'yan bindiga da ke kokarin yi wa jama'a kwace?
To wallahi akwai duka, kasan akwai su wannan 'yan ta'adda, akwai kuma wa'inga 'yan zamanigari banza, wa'inga wadda cewa banduna. Duka kilomita 540 ne tsakanin Nijar da Burkina Faso, akwai rashin ba da bayani ko musanyen labarai tsakanin kasashen biyu. Idan a ce ke Burkina Faso kije labarin 'yan ta'adda za su kari koko za su wani abu, me yasa ba za ku ɗauki makwabtar ki ƙasar Nijar ba ita wadda ɗauki mataki? Su kansu 'yan bindigar suna san labarai ga mazana karkaran nan, kuma suna labari tsakaninsu, su da awawwaci da ba su da tsari suna da ƙoƙarin samun labarai. Ku da a gwamnati sukutum ba kuma idan kaninku domin tattara irin wannan bayanai ba don magance matsalar da kuke fuskanta.
Wasu na ganin kamar lokaci ya yi da ya kamata a fara amfani da tsarin nan na yadda jami'an tsaro za su fara yi wa motoci rakiya a kan hanyoyin da ke tsakanin Nijar da Burkina Faso.
Hanya biyu ne masu shiga Burkina tsakanin Nijar, ita waccan ba abu ta ruhe ta fara gurma, yanzu wannan da aka saura kuma ana so ana mutane binta. In sojojin Nijar sun kare kayo sun ka zo baki wata buga su tsaya, su kuma Burkina su ɗauka su karasa. To ina jin idan an yi haka to wallahi za a samu ita kuma za a magance ta, tun da ba a san da aka yaki ba, kuma mutanen nan ba a san me suke so ba.
Kada a manta, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali ne kan wata takaddama da ta kunno kai tsakanin wasu manyan jaruman Hollywood a nan Amurka. A lokacin da ake bikin karrama jarumai da fina-finan da suka yi fice na Academy Awards ko kuma Oscars. Lamarin da har ya kai ga mari. Mutum da kuma har yanzu ake ci gaba da cece-kuce a kansa a nan Amurka. Sunana Mahmud Lalu. Kamar yadda aka ji a shimfiɗar shirin, a ranar Lahadi ne aka samu saɓani tsakanin jarumi kuma mawaki wato Will Smith da Chris Rock, wanda shi ma jarumi ne a masana'antar shirya fina-finai ta Hollywood a nan Amurka. Yayin da ake bikin karrama jaruman da suka yi abin a zo a gani na Oscars da ake yi a duk shekara. Lamarin da ya faru ne a lokacin da Chris Rock cikin barkwanci ya yi ba'a akan yanayin gashin kan matar Will Smith, wato Jada, wacce baya-bayan nan ta aske kanta kusan talkwabo. Saboda wata larura da take damunta da ake kira alopecia. Kalaman barkwancin dai bai yi wa Will Smith daɗi ba. Nan take ya tashi daga cikin ‘yan kallo, ya nufi dandalin da Chris Rock yake gabatar da shirin, ya wanke shi da mari, wanda hakan wani abu ne da ba taɓa ganin irinsa a tarihin bikin na Academy Awards ba. Daga baya dai Will Smith ya ba Chris Rock haƙuri, inda ya nuna cewa abin da ya yi bai dace ba yana mai nuna nadamarsa. To wannan lamari dai ya janyo cece-kuce a daukacin Amurka, inda jarumai, mawaka, masana da masu bibiyar fina-finan Hollywood, kai hamma da masana a fannin halayyar ɗan Adam, suka yi ta tsokaci a kai. Alhaji Sani Ma'azu, fitaccen jarumi ne a masana'antar Kannywood da ke arewacin Najeriya da kuma Nollywood da ke kudancin ƙasar. Na kuma tuntuɓe shi ta wayar tarho inda na fara da tambaye shi yadda ya kalli wannan al'amari, amma ya fara ne da yin bayani kan bikin na Oscars.
Wato dandali ne da ake bayar da kambun yabo ga manyan jarumai a duniya. Kuma Oscar taro ne da duk duniya ake miliyoyin mutane suna kallo a talabijin, taro ne da ake bashi matuƙar muhimmanci a cikin al'umma baki ɗaya. To wannan abu an yi shi kusan a idon kowa da kowa, shi wata abu ne ya ɗauki hankalin duniya baki ɗaya. Abin da ya faru a wannan rana ya ba kowa mamaki. Mutane ne sanannu a duniya baki ɗaya. Wato Will Smith an san shi babban jarumi ne, kuma wanda yake kan wasa. Ita cikin abin da kowa ya sani a kan Will Smith shi ne yadda yake da san iyalinsa. Kuma shi ma Chris. A gefen Chris Rock shi mutum ne wanda duk wanda ya san stand-up comedy ya san yanayi ne na barkwanci a kan ba mutane da dariya, amma ana yin amfani ana yin misalai da mutane, ana yin misalai da harkoki, ana yin misalai da abubuwan da za a iya ɗauka a yi misali da shi a ba mutane dariya.
Kamar wani irin tasiri wani al'amari zai yi a fagen shirya fina-finai na Hollywood, abin har yanzu ana maganar shi a nan Amurka kamar ba zai kare ba.
Wannan ba abin da zai kare da wuri ba ne. Abu ne da ina ga in ta ɗauro shekara guda nan gaba ma za a yi misali da wannan abin da ya faru. Saboda ko da yake bayan abin ya faru, shi ma ya bayar da sanarwa. Inda ya ba Chris haƙuri, ya ba ƙungiyar da take shirya Oscar ɗin haƙuri, ya ba duniya ma haƙuri baki ɗaya. To amma kar a taɓa tunanin wannan abu ne da zai kare a cikin ƙaramin lokaci. Saboda in ka duba ta wani gefe, dole irin wannan taro ya zama na akwai tsari, akwai tarbiyya, akwai yadda ya kamata a tafi da taron. To shin wannan mai da rukuni da kuce da irin wannan tsari da ya kamata a gani ba ai wajen ne da ko riga za ka sa sai ka zaɓi ya ce kuɗin da za ka sa da botai da sauransu kuma wajen ne za ka red carpet to inda tarbiyyar shiga wajen da yadda kuma kaima cikan bin duniya ai waje ne na tarbiyya bai kamata a sami irin wannan faraka ko kuma tashin rai ya sa ka tashi ka yi hawa sannan akan akan dangane a ce mutum za ka tashi ka hau tsoki mutum yana gabatar da wani abu har kai irin wannan ta'ata ka dawo ka zauna gaskiya in ma tashin rai ne ya wuce yadda aka nuna shi ya wuce gona da iri kuma a wani ɓangaren za ka ga idan aka ce mutum ba shi da lafiya shin ya kamata a mai da shi abin da za ka iya mariyar sai ko ka yi barkwanci a kan abin da ya shafi rashin lafiya na mutum to wannan ma magana ce da aka daɗe ana yin ta ko kuma za a daɗe ana yin ta.
A matsayinka na jarumi kuma mai shirya fina-finai da ba da umarni kamar wani darasi masu harkar nishaɗantarwa ya kamata su koya a wannan al'amari da ya faru.
To a gaskiya akwai darasi da yawa da za a ɗauka.
Alhaji Sani Ma'azu kenan fitaccen jarumi a masana'antun shirya fina-finai na Kannywood da Nollywood a Najeriya. To idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa za mu dora daidai inda zai ba mu amsar wannan tambaya. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Sani Ma'azu da Julie Latest Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
To bari kuma mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
To za mu fara ne da sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Babandi Mamman Bande tare da Isuhu Suleiman Madattai da Mamman Sani Dauda Cinwaza da Hamidu Kalalabuwa da Alasarkin Yaƙi daga ƙasar Ghana da fatan na faɗi sunayen daidai. Inda suka ce muna dab da shiga watan azumin Ramadana mai albarka. Muna kira ga 'yan kasuwa da ku ji tsoron Allah ku sassauta farashin kayan masarufi domin talakawa su samu sauƙin rayuwa a wannan wata mai albarka. Sai saƙon Abubakar Lawal wanda ya ce don Allah ma'aikatan gidan wannan rediyo mai farin jini ku taimaka ku isan min da saƙo na zuwa ga 'yan uwa musulmi na Najeriya cewa ya kamata mu bi umarnin sarkin musulmi wajen ganin jinjirin wata da ɗaukar azumi gaba ɗaya ba tare da an samu rarrabuwar kawuna ba. Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna jajintawa iyalan mutanen da suka rasa rayukansu a kokarinsu na tserewa hare-hare a yankin karamar hukumar Muya a jihar Neja da fatan hukumomi za su tallafa wa iyalansu. Sako daga Sani mai langalange ya wuri. A ƙarshe sai saƙon Balkisu matar Garba na Hali Kamba unguwar Dogon Rini Kamba Kebbi wacce ta ce muna kira ga 'yan kasuwa a Najeriya da su dubi Allah su sassauta wa al'umma a cikin wannan watan azumin Ramadana mai kamawa da fatan wannan kira zai kai kunnuwan 'yan kasuwar domin aiki da shi.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
Hanifa wani hatsari da ya auku yau din nan Juma'a a wani wurin haƙar ma'adanai da ke yankin tsakiyar Sabia ya yi sanadin mutuwar mutane 8 tare da raunata wasu 20. A jawabinsa na daren jiya Alhamis, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya sauke wasu janar-janar ɗin soji 2 daga mukamansu. Sannan wasu jirage 2 na sojojin saman ƙasar Koriya ta Kudu sun yi karo a sararin sama a yau ɗin nan Juma'a a yayin wani atisaye inda 3 daga cikin matuƙa jiragen suka mutu ɗaya kuma ya ɓace.
To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai ma shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu da ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Elgresham wadda ta haɗa shirin da injiniyanmu na yanzu Mr. Peter. Ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri. Bissalam.